muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 12 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa darajar kudin naira na ci gaba da karyewa a tsakanin kudaden kasashen ƙetare. Duk da kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da kuma kare takardar kudin. Masana na ci gaba da bayyana dalilan da ke kawo karyewar darajar naira.
Idan jama'an kasa suna cikin firgicin ganin cewa kaman darajar kudin su zai karye, zaka ga wasu mutane suna kokuwan ganin cewa sun canza kudaden su na ajiya ko kuma dukiyar su ta koma dalar kasar America. To wannan kaga zai haifar da bukata na dalar.
Muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan korafin da wasu 'yan yankin arewa maso gabashin Najeriya ke yi game da rashin ababen more rayuwa a yankunan nasu. Sun kuma buƙaci hukumomi da su duba lamarin don taimaka musu. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma yanzu dai sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wani.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Masu fafutuka da ke adawa a Syria sun ce an kashe mutane 6 'yan gida daya da suka hada da kananan yara 2 a wani hari na makami mai linzami da sojojin Syria suka kai a wani kauye da ke hannun 'yan tawaye arewa maso yammacin kasar. Mazauna kauyen sun ce iyalan suna kofar gida suna shan hantsi ne tare da shan shayi a daidai lokacin da makami mai linzamin ya afka musu. Wani jirgin sama da ke dabda a ƙasa ya yi shawagi a yankin kauyen Marat al-Nassan da ke lardin Idbil bayan harin. Kungiyar kare fararen hula ta 'yan adawa ta Syria da aka fi sani da White Helmet ta ce yaran 2 'yan shekaru 3 da 7 ne. Ta ce gaba ɗaya adadin yara 65 ne aka kashe a wani sabon kamfe na harin bam da gwamnatin Syria mai samun goyon bayan Rasha ke kaiwa Idbil a cikin watanni 6 da suka gabata. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Rasha Vladimir Putin na shirin yin wata tattaunawa ta wayar tarho yau Asabar, yayin da ake ci gaba da samun zaman ɗarɗar sakamakon fargabar cewa Rasha a shirye take tamami Ukraine. Washington ta samu rahotannin sirri da ke nuna cewa mamayewar na iya faruwa tun daga ranar Laraba mai zuwa. Ofishin jakadancin Amurka da ke Kyiv ya fara kwashe ma'aikatansa. Bugu da ƙari, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wata shawarar yin tafiya inda ta gargaɗi mutane da kada su yi tafiya zuwa Ukraine saboda ƙarin barazana na matakin dakarun Rasha, kuma ta ba da shawarar waɗanda ke Ukraine da su fice cikin gaggawa. Ana sa ran za a mayar da wasu jami'an diflomasiyya Amurka kaɗan zuwa gabashin Ukraine kusa da Poland, matakin da zai baiwa Amurka damar kasancewa da ci gaba da aikin diflomasiyya a Ukraine. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai ma'aikatan zaɓe na ci gaba da tattara sakamakon zaɓe na ƙananan hukumar birnin tarayya Abuja da aka gudanar a yau Asabar, duk da cewa an fuskanci jinkiri da tsaiko a zaben ta fuskar na'urar dangwale ƙuri'a baya ga matsalar rashin sunan wani ɗan takarar jam'iyyar APC a jerin sunayen 'yan takara da hukumar zaɓe ta INEC ta kawo, wata rumfar zaɓe da ke gundumar jiwa, lamarin da ke ci gaba da jawo suka daga masu kaɗa ƙuri'a. Daga Abuja, wakilin mu Halima Abdurrauf ta aiko mana da rahoto.
APC. Duk da yawan korafe-korafe da masu kaɗa ƙuri'a suka yi ta yi sakamakon matsaloli masu alaƙa da na'urorin dangwala ƙuri'a da suka kawo cikas a wasu rumfunan zaɓe a babban birnin tarayya Abuja, ana ci gaba da ƙidayan ƙuri'u.
My name's Erasmus. I've come this morning to sell my franchise. Unfortunately, at that polling unit, the card reader called machine failed woefully. It couldn't turn out my face, not a machine that prints.
My name is Bashir Stada. Another jefa kura sun yi mashin yaki aiki. Kai awa uku yanzu haka ne.
Wasu mutane da suka fito dan jefa kura su tun kafin karfe 8 na sanyin safiyar yau kenan suna korafi da matsalar na'ura da aka kawo sabo wanda ba shi suka saba gani a zaben baya ba. Jami'an zaben da sun fara fitowa ne a unguwannin birnin Abuja tunda misalin karfe 8 sai na'urorin dangwalar kura da sun ke yin aiki a akasarin rumfunan zaben kamar yadda wasu masu kada kura suka bayyana.
Na makauta na zo nan don voting chairman ward council and councilor gaskiya da kenan muna da damuwa da sabon machine da an yi ina confirming details amma baya verify fingerprint baya facial recognition so damuwa na is that don me sun canja mu da yana yi ba hukumu sun tayar da yayi zabe nan ecowas secretariat ward
sunana Ibrahim Abdullahi nazo in yi zabe ni nazo tun a ran karfe 9 nazo bai tantance ba ne koma ne sake dawowa wannan na jiki ne eh amma har yanzu dai ba a tantance ne ba
a wani bangare kuwa ga abin da kadan daga cikin wadanda suka sami damar jefa kuri'ar su ke cewa
eh alhamdulillah na dangwala daidai yanda na zaka screen dina na samu na dangwala da dauke ne zuwa min TV ba ba wani live ba ko
Emmanuel Chinanu was Lagos voted it was actually a seamless process and I'm very very happy about it
a yanayin da ake ciki ana ci gaba da kidaya da kuma tattara sakamakon zabe CD wadanda ba su sami nasarar jefa kuri'ar su ba na jiran matakin da hukumar INEC za ta dauka Halima Abdurrauf murya Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Halima Abdurrauf
Masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To yanzu kuma za mu tabo bangaren rahotannin mu. A yayin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da daukar matakan bunkasa tattalin arzikin kasar da kuma kare takardar kudin naira har yanzu darajar kudin na karewa a tsakanin kudaden kasashen ketare musamman dalar Amurka da pound ko a ƙarshen makon nan an sayi dalar Amurka akan naira 573 wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aika mana da ƙarin bayani daga birnin Lagos
binciken da na gudanar da a birnin Lagos da kewaye ya nuna cewa an sayi takardar kudin dalar Amurka daya akan naira 573 inda kuma wasu ke sayarwa akan naira 575 amma zuwa 80 wannan na nuna cewa takardar kudin naira ta fadi kenan da naira 3 akan dalar Amurka sabanin abinda aka sayar a makon da ya gabata malam Abangida Mani wani mai hada-hadar kudaden kasashen waje ne dake anguwar Sabo Yaba dake birnin Lagos gas kuma ya mun karin haske game da farashin takardun kudin naira da kuma na kasashen ketare
safiyar nan mun tashi dala ana senta naira 572 ana ba da ta naira 575 pound sterling ana sayen shi naira 770 ana iya ba da shi naira 775 euro ana sayen shi naira 635 ana iya ba da shi naira 640
to koya masana tattalin arziki ke ganin yadda takardar kudin naira ke faduwa a tsakanin kudaden kasashen waje musamman ma dai dalar Amurka da kuma da kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi ta babban bankin kasar na ganin an daga darajar naira tambayar kenan da newa Dr. Dauda Muhammad Kuntugura wani masanin tattalin arziki da kuma saka jari
a masanin tattalin arziki wasu ba za su yi mamakin ganin wannan abu da yake faruwa ba na ganin cewa duk da matakan da babban banki yake dauka a darajar naira a kudin musayan naira da dalar Amerika yana faduwa ma'ana darajar naira yana ƙara karyewa a bisa ga kudin kasashen waje to idan ka lura shi babban banki yana da wani makasudin shi ne na ya ga cewa farashin kayayyaki ba su hawa ba ta daukar matakai ciki har da ganin cewa darajar kudin kasa ya inganta wato ma'ana ya ga cewa ya kare darajar naira ba ta fadi barowas to amma kuma akwai wasu abubuwa wani bangare wanda yake ba babban banki bane kawai zai iya yi kaga kamar misali idan jama'an kasa suna cikin firgicin ganin cewa kamar darajar kudin su zai karye zaka ga wasu mutane suna kokuwan ganin cewa sun canza kudaden su na ajiya ko kuma dukiyar su ta koma dalar kasar Amerika to wannan kaga zai haifar da bukata na dalar to idan kuma bukatan yafi kudin da ake iya samu ruwa musamman daga babban banki to zaka ga cewa darajar naira din ya fadi
yanzu dai abin jira a gani shine matakan da babban bankin Najeriya CBN za ta dauka yanzu ta shiga ba da kare darajar takardar kudin na naira sabanin kraiyayen da hukumar ba da lamani ta duniya IMF da kuma bankin duniya kewa gwamnatin kasar daga nan ta kara rage darajar kudin naira domin bunkasa tattalin arzikin kasar baban Jibrin Murai Amurka daga Lagos
Madalla a gaida baban gida Jibrin to yanzu kuma zamu leka arewa maso gabashin Najeriya inda al'ummomin wasu yankin suka koka game da rashin ababen more rayuwa kama daga ingantattun hanyoyi zuwa wutar lantarki da cibiyoyin lafiya kamar yadda wasu mazauna yankin Modire dake karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawa suka bayyana ga wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba dauke da rahoton daga Adamawa
matsalar rashin tsaro da al'umman arewa maso gabashin Najeriya ke fama da ita sai gashi rashin samun ingantaccen rayuwa ma na yi wa al'umman shiyar arewa maso gabashin Najeriya barazana kamar yadda wasu daga cikin al'umma mazauna yankin Modire dake karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawa suka shaida mana cewa mallam mai anguwa Usman Modire shine dai mai anguwan da suke rayuwa cikin kunci a jihar Adamawa anguwar bata wuce kilomita 2 tsakaninta da fadar jiha ba amma dai suna rayuwa cikin matsaki tare da wahala kamar yadda mai anguwan ya shaida min cewar
ba mu da hanya a wannan anguwa ba mu da asibiti a wannan anguwa ba wutan ilatir kwata-kwata a wannan anguwa gaba ɗayanta sannan ba mu da police station ba mu da kuma sauran abubuwa na mun rayuwa ba a kula da mu kwata-kwata a wannan anguwa yadda ka san a wani ƙauyen take ba abinda ake aka kawo mata masu aifuwa a wannan anguwa suna aifuwa a cikin kekuna wasu kai dai akwai damuwa hanya kan ba mu da ita kwata-kwata wannan hanya ta gwamnatocin nan ba wani gwamnan da bai zo ka wannan hanyar ta mu duba take yadda mana in akai malli ya ga yadda ake can wahala yadda ake tsallakewa in sun tafi kamar za su wani abu amma sai mu ji cewa
Alhaji Abdulrazak Koronko mazauni ne shi ma a wannan yanki
inda muna yayi to duk wanda yake cikin wannan anguwa ya shiga halin haula'i sai dai kawai a ce Allah ya gyara don ba wanda zaka samu takalmi a kafar su da ba wanda kuma zaka kalli kafar wandon sa a warware kowa sai ya nade wayin su ma wallahi inda muna nan ya zo ruwa akai ruwa mata masu ciki da sauransu wallahi abun tausayi bawan Allah ruwa ne yake malale daga bakin kwalta har zuwa cikin anguwan ma bazan ce ma bakin gada ba har zuwa cikin anguwan ba inda zaka samu don wani sai ya shimfida katako wallahi kamin ne shi akonan tafiya gidansa ruwa ne
masu injin tahuna ko ko ince masu injin surfe da nanika suna kokarin tattare nasu ya nasu su bar wannan yankin sakamakon rashin wutar lantarki hakan ta sanya na yi kokari na zanta da daya daga cikin masu injin surfe wato Yusuf Muhammad wanda ya shaida mana cewa
kai in kana so ka tausaya bil adam a wajen sana'an naka to kai kuma hadin sanadarin da kazo ka tada wannan na'ura naka to kai kuma ka siyo shi da tsada
ko wannan dalilin ne yasa kuka ce za ku tattare naku ina ku bar
wannan wannan dalilin shine muka samu matsala na game da rashin wannan wuta da bamu samu ba anguwan
to ko menene ma mahukuntan jihar Adamawa za su ce akan wannan batu honorable Abdullahi Adamu Furambe shine commissioner raya karkara da cigaban al'umma na jihar Adamawa wanda yace
na tarar da ayyuka da dama wadanda aka zubar da su ba a kammala su ba sama da aiki wanda kauyuka wajen 140 da wani abu wadannan duk wannan ayyuka ne an soma su ba a kammala ba har ga Allah mun soma taba su daga cikin ayyuka din wasu kuma ba mu soma taba su ba kuma wannan gari dake karamar hukumar Yola ta Kudu naje garin da kaina ma zamu iya kokarin mu to ka san abun gwamnati yanda ka dauko shi wani sa'in ba haka zaka same shi ba to mun samu tsaiko
wannan matsalar rashin ingantaccen rayuwar da yi da al'umman wannan yanki ke fama da ita a jihar Adamawa a yanda yankin bai wuce kilomita 2 tsakaninsa da fadar jiha ba Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
a gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka da fatan ku da lafiya dan Allah a tambaya mana masana tsaro shin wai menene tasirin dauko sojojin haya daga wata kasa zuwa wata kasar domin samar da tsaro tare da yakar ƴan ta'adda anya ba baiwa wasu ne sirrin kasa ba anya ba gazawa ce ga kasa ba sannan wace kasa ce ke samar da ire-iren waɗannan sojojin hayar sannan a wace ƙasa ce a duniya sojojin haya suka taɓa samar da zaman lafiya? Masu tambaya Comrade Murtala Abubakar Sokoto da Hassan Muhammad Binanci Sokoto da kuma Kabiru Abubakar Bulan Yaki Shagari jihar Sokoto. To idan su Comrade Murtala Abubakar Sokoto na saurare ga amsar jerin tambayoyinku wanda babban wakilin muryar Amurka a bangaren tsaro Hassan Maina Kaina ya samu daga group captain Sadiq Garba Shehu Murabus. Yanzu dai bari in za ku da gefe Hassan Maina Kaina gare ka.
Masu sauraro a yanzu haka ina tare da ƙwararre kan sha'anin tsaro kuma Hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman Najeriya wato group captain Sadiq Garba Shehu wanda mai bincike ne sosai akan sha'anin tsaro a matakin ƙasa da ƙasa. Ranka dade ko zaka ba mu tarihin salsalar sojojin haya? Sannan menene tarihin amfani da sojin haya a nan Afrika?
Masu tarihi suna cewa aikin sojan haya da aikin kilakanci suna cikin sana'o'i wanda suka fi tsufa a tarihin dan adam. Tun lokacin mulkiya, wato lokacin da ba gwamnatoci sai sarakuna suke mulki, akan samu mutane waɗanda yake sun yi suna a wajen yaki. Saboda kun sun yi suna a wajen yakin nan su sai suka zama kowane sarki in yana da yaki zai iya daukan waɗannan mutanen aiki su je su yi mushi yaki, in sun gama kuma sai su ƙara komawa su nemi wani sarkin wanda zai musu. To kaji abin da ya taso da tarihin sojan haya kenan tun a cikin lokacin mulkiya. Amma na biyu sai mu koma kuma mu ga shi kuma meye tarihin amfani da sojan haya a san Afirka. To sunan sojan haya ya yi kauri ne tun lokacin yakin neman yancin kai da aka yi a Angola, Zimbabwe, South Africa da Rhodesia wanda ake kira Zimbabwe yanzu. Wato a wannan lokaci kasashen Ingila da kasashen Portugal wanda yake su ne suke mulkin waɗannan kasashen, su a lokacin ba su da isassun mutane da za su ɗauki 'yan ƙasan Portugal ko 'yan ƙasan America ko 'yan ƙasan Ingila su je su yi musu yaƙi a wannan Rhodesia ɗin ko kuma South Africa ko Angola. So abin da suke yi sai su nemi sojojin haya su kai su. Sojojin haya ne yawanci suka kula da ayyukan da Turawa suke yi a waɗannan ƙasashe. To a Afirka saboda wannan tarihi cewa Turawa mulkin mallaka ne suke kawo sojojin haya, sai ya zama dama an tashi da kyamar sojojin haya. Saboda zaka tunawa a wurin 1970 kungiyar kasashen Afirka OAU kafin ta zama African Union ita fara fito da doka inda ta hana kasashe su yi amfani da sojojin haya. To ba saboda komai ba, saboda a lokacin sojan haya an alakanta shi da Turawan mulkin mallaka da suke so su kare ma'aikatunsu da mutanensu da suke kasashen Afirka wanda ba su samu mulki ba, inda ya samu baƙin suna kenan. Wanda yake har yanzu ma wannan dokan ta hana amfani da sojan haya tana nan da kasashen Afirka ba su kashe ta ba. To amma kuma da duniya ta zo ta canza, sai shi wannan aiki na sojan haya ya zo ya sake samun wani sabon fuska. Me ya sabon fuska? Kasashe kamar America waɗanda yake suna ɗaukan duniyan ma gaba ɗaya tasu ne a sha'anin siyasansu na America. Alal misali kaga jama'a suna iya cewa me zai sa America ta ɗauki sojoji 'yan America ta kai su wata ƙasa wanda ba America ba ya aje ana kashe su. To su a wannan kasashen ra'ayin jama'a yana sa gwamnati ta canza ra'ayinta ko kuma ta canza yadda za ta yi wani abu. So idan America tana da wani ƙasa da take so ta yi yaƙi, maimakon ta tura 'yan ƙasanta farin fata su je ko su mutu ko a kama su kamar yadda aka samu a Somalia, sai su ɗauki waɗannan sojojin haya. Amma sai aka zo aka canza musu suna kamar yadda dai wanzami na da yanzu ya koma yana canza aikin shi, haka su ma suka canza. Maimakon ɗaya sai aka samu wannan sojojin haya yanzu suna kafa kamfani, saboda a ba abin kamar zan ce biya a canza makanzo suna, suna kafa kamfanoni wanda yake su waɗannan kasashen suna da wani abu da suke so su yi a ɓoye ko a sirri wanda yake ba sa son su sa 'yan ƙasarsu a cikin wani aibi, sai su ɗauki waɗannan mutanen. Su kuma 'yan jari hujja ne, su ba su da ƙasa, duk wata ƙasa da ta ɗauke su za ta biya su, za su je su yi mata aiki. Za ka yi mamaki kasancewa yaƙin da aka yi a Iraq wanda America ta yi, yawancin mutanen da ta yi amfani da su ba sojojinta bane na kanta ne, sojojin haya ne da ta ɗauko. Kuma a ciki za ka samu mutane daga ƙasashe da yawa suna da kamfanoni, za ka je ne a ɗauke ka aiki. To kaga daga nan sai aka fara samun wannan sabon salon wanda yake sojan haya na ɗaiɗai wanda aka fara tun lokacin mulkiya. Yanzu ana maganan kamfanoni ne wanda suka zauna da sunansu sai a ɗauke su aiki. Wani lokaci aikin kuma kala-kala ne na yaƙi, kaga akwai wanda aiki ne tsagwaren yaƙin za a yi, akwai wanda kuma za su ba su ko su dinga ɗaukan musu safara ta jiragen sama. Abin da mutane ba su sani ba, yawancin manyan ƙasashen nan yanzu idan yaƙi ya kama
saboda kayan alusa zan bada America idan yaki ya zama a wani wuri can daban ko a wani mali ne ko wani abun nan za su tura nan sojojin amma kuma za su yi amfani da yawa nan abun da ya faru a Iraq kenan abun da ma ya faru a Afghanistan kenan duk inda America take yaki ba a kasanta ba zaka tsara cewa tana amfani da sojojin haya to America ce ta yi nisa ita su suke da kamfanonin wannan sojojin haya amma an samu labarin cewa Russia ma tana da wani Wagner group su kuma da America zaka ji ana maganan executive outcome kaga sun yi amfani da su ma a Liberia sun yi amfani da su a Sierra Leone a rubutunce America ne take bada wannan you know wannan tallafi na yakin da aka a Somalia ko a Sierra Leone ko a Liberia amma sojojin haya ne suke dauka
to ana ta cewa tsohon shugaban Najeriya ma yayi amfani da sojojin haya wato Dr. Goodluck Jonathan domin yaki da Boko Haram ana dab da za a yi zabe wani karin bayani zaka mana akan haka sannan kuma kulli yana biyan kudin sabulu idan aka yi amfani da sojojin hayan nan
sai mu koma a lokacin da shi tsohon shugaban kasa Jonathan ya kawo shi ma kaga sojojin haya ne aka dauko asalin su yan abun nan yan kasar Afirka ta Kudu ne aka dauko su kuma waɗannan mutanen wannan kamfanin ma da aka dauko the same company ne da ya aiki a Sierra Leone a Liberia shine ya canza suna babban shi dan bai yake ya sace kafa wani kamfani wannan kamfanin ne aka dauko su magana su magana ce ta kudi ba za su zo su fada ne saboda suna kishin kasar ka ba ku suna a ka biya su kudi amma kuma a magana gaskiya kwalliya tana biyan kudin sabulu in suka abu na amma kaman dole of course mutun ya zo zai maka yaki ai dole akwai wasu sirrin ka dole ya sani to za kuma kasashe su kuma da suke daukan su sun san da wannan zai yi cewa a ji musu liken asiri so kai kuma sai ka kafa dokokin da zaka yi amfani da su so a takaice dai abin da nake cewa shine amfani da waɗannan sojojin haya tun daga lokacin mulkiya har yanzu ya ci gaba abun da ya canza shine maimakon daidai ko a dudduke su aiki yanzu kamfanoni suke kafawa akwai ɗan haya da zaka dauka in kana da yaki zo su yi maka yaki kamar yadda muka gani lokacin mulkin Jonathan wanda yake kuma shi kuma shugaban kasa na yanzu bai yarda da wannan ba sannan an yi tambaya akan cewa a ina suka kawo zaman lafiya to in ka ce zaman lafiya wannan wata tambaya tana da dan sarkaki saboda me yawanci kamar yadda nace maka ala misali ingila tana da wani company da ke haka diamond a wata kasa can suna son aje a kare wannan mutanen ba za su dauki sojoji farin fata in America suka yi ba dan in America za su taratsi akan wannan sai su dauki wannan sojin haya su je su tsaya ma wannan kamfanin ko kamfanin mai ne ko meye su tabbatar cewa sun tatsa abin da za su tatsa so ba wai wani lokaci ba maganar zaman lafiya bane wani lokaci sha'ani ne na neman kuɗi za su je su yi wannan aikin amma kuma idan ya koma kamar ala misali da aka je kaga yanzu ka je ka karanta tarihin yakin da aka yi a Sierra Leone ingila za su ce maka sun je wurin sun taimaka America za su taimaka maka amma ba sojojin suka kai ba wannan sojojin hayan suka kai to idan aka samu nasara zai fito a cikin a tarihin cewa ingila ko America ta taimaka an kawo zaman lafiya to idan aka samu biyan bukata akwai kuma inda ake samun biyan bukatar ita wannan kasa ba za ta fito ta ce ai sojojin haya ta kai ba a'a a rubuce abin zai fito a tarihi shine America ta taimaka a Somalia ta taimaka a Sierra Leone ta taimaka a Liberia an samu zaman lafiya wato tsohuwar sana'a ce amma ta canza wanda yake kaga a turance ma an je ana so ma a je na amfani da wannan sunan masu nayi yanzu sai a ce maka private security company wato kamfani mai zaman kanshi wanda yake aikin tsaro sun fi san a kira su wannan sunan maimakon sojan haya wanda yake na ce maka tun a tarihin mulkin mallaka a kasashe kamar su Angola don aka ce dan sojan haya ana musu wani kallo har yanzu akwai wannan triki din na Organization for African Unity wanda yake su kasashen Afirka sun hana maka su amfani da wannan abu amma daga wannan lokacin da aka yi wannan triki din kasashen Afirka da yawa har yanzu da yake maka magana suna amfani da waɗannan sojan haya amma da sunan kamfani mai zaman kanshi mai aikin tsaro
a kaftin ko ai cewar a ina ne sojojin haya suka taba aiki har suka samar da zaman lafiya sannan a ƙarshe waɗanne kasashe ne suka fi yin fice wurin samar da sojojin haya a duniya
a kasashen da suka yi suna a bada kamfanoni na sojan haya kaga zaka yi kirga America suna da kamfanoni da yawa don doka ta bada dama a kafa waɗannan kamfanonin sannan za ka yi maganan South Africa Afirka ta Kudu su ma suna da wannan kamfanonin ka kamar waɗanda suka zo suka taya gwamnatin Jonathan Daidai lokacin zaɓe ne daga South Africa ka ɗauko su sannan a yanzu su ma kwana-kwanan nan Russia su ma suna da wani Wagner group
wanda shi ma yana wannan aikin sannan kasashen da suka tarwatsi karkashin Russia ta da kamar su Ukraine nan da sauransu saboda tattalin arzikin su suna da makamai suna kuma da sojoji kaga kamar kuma wato lokaci hadaka ake samu kaga zan saki dawowa Najeriya kamfanin da aka kawo da South Africa yazo yayi aiki yayi ma aiki ma gwamnatin Jonathan a ciki zaka samu ɗan Ukraine a ciki zaka samu dai mutane da kasashe da yawa kamfanin yana yiwa an kafa shi a kasa ne amma an saka taki su ma za su nemo su ne su dauke su saboda ba kamfani ne a tsaye ba in aiki ne ya samu kamar yadda zaka je ne kana so kai gini anan Abuja ka zaga ya ka je ka ga mai plaster nan ga me ga location ka dauko suka tafi to su ma haka suke harda mutane ba ruwan su kamar yadda nace da maganan kasa su magana ne na ka ba su kudi su maka aiki amma kuma a maganan gaskiya suna zama mutane ne wanda yake idan aka ba su aikin suna yi saboda dama ai in ba sa yi din ba za a neme su ba kaga alal misali da suka zo suka yi ma gwamnatin Jonathan aiki kaga ai har wani video suka yi wanda ya nuna nasaran da suka ci a cikin kwanaki 100 ina jin da suka zo suna wannan yaki
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin musu tambayoyin yanzu a madadin group captain Salim Garba Shehu Murabus mai ansa mana tambayoyin da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ni Ibrahim Kada Musi Garba ke cewa sai mako gobe.
Madalla a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF ta bayyana cewa mai horar da ƴan wasan kasar na Super Eagles na kwankwariya Augustin Gabon zai ci gaba da aikin horar da ƴan wasan dukwa da kudurinta na farko na daukar sabon koci daga Turai a watan da ya gabata ne hukumar ta bayyana dan kasar Portugal Jose Poceiro a zaman sabon kocin kasar da zai soma aiki bayan gasar cin kofin nahiyar Afrika ta bana to sai dai daga bisani kuma ta bayyana cewa bata kai ga cin madaidaito da kocin ba kan daga baya kuma aka bada sanarwar cewa Gabon wanda ya jagoranci tawagar ƴan wasan kasar zuwa matakin ƴan 16 na gasar zai ci gaba da aiki na dindindin tare da tsohon ɗan wasan kasar Emmanuel Aminike a matsayin mataimakinsa Dr. Muhammad Sanusi shine sakataren hukumar ta NFF
kana neman abu kana da shi a gida to ba sai ka fita waje ka nemo shi ba mun ga da cewa muna da masu azaka wajen koyar da harkar kwallon kafa su Osteagar body team din shi shi yasa mun ga da cewa to yanzu mu dakata ta kuma gani ba sai mun je waje mun doku ba tun 1994 ba a taba samun bayan wannan sai ba a taba samun ɗan kwallo da suka san kansu ba suka yi hazaka kamar da an ka samu ba ka tuna fa da cewa waɗannan ƴan wasa su ne ba su aka canza ba mu koyar da kwallon kafa da aka san canza amma sai gashi yadda suke buga kwallon kafa ya canza abinda ko ya san kwallon kafa ta Najeriya akan faro daga baya a jo tsaka sai a buda ta gefe ko ta dama ko ta hagu wannan abubuwan sai suka gusa amma yanzu da aka dawo wannan abin da suka sai ga cewa wannan abinda muka saba shi ya dawo martaba kwallon kafa ta Najeriya ta dawo shi yasa aka fitar da nan Najeriya amma ɗan Najeriya ba su yi fushi da masu koyar da kwallon kafa ba ko hukumar kwallon kafa ta Najeriya ba ko kuma su ɗan kwallon kafa da kansu ba saboda haka shi yasa mun ga cewa to lalle abin da kake nema waje in ka same shi to ka tsaya kana shi gida to ka tsaya kamar da miki gidan gida
a halin da ake ce kuma Najeriya ta ƙara dagawa a matakin mafifitan kasashe ta hujin kwallon kafa a duniya duk wa da ficewar da ta yi daga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta bana da aka kammala a kasar Kamaru a jadawalin na hukumar FIFA a yanzu Najeriya ta koma ta uku a nahiyar Afirka kuma kasa ta 32 a duniya a jadawalin da hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta fitar a wannan makon ya nuna cewa a yanzu Najeriya ta koma ta uku a nahiyar Afirka kuma kasa ta 33 a duniya zakarun gasar ta nahiyar Afirka wato Senegal ita ce ta farko a nahiyar a jadawalin kuma tana ta 18 a duniya yayin da Morocco ce ta biyu a Afirka kuma ta 32 a duniya Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja Najeriya
masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirin mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin A daidai wannan lokacin muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga dangin magajin garin Sokoto Hassan Ahmad dan Baba wanda ya rasu a yau Asabar a asibitin Sojan 44 dake Kaduna bayan gajeruwar rashin lafiya. Sarautar magajin gari dai na daga cikin manyan sarautu a majalisar koli ta mai alfarma sarkin musulmi. Allah ya ji kansa da rahama ya kuma bada hakurin rashin amin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya hada shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.